بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى هدوى أولا يمتشي ترانا رجوما دران أصبر يومنا شاكرني قوتن ذو الحجة هجرة من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تاد تاريخ دود أربعين دبوكي وان دي 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 أرغوتن شدا شكرا تدبو بيودا أشرين دا شدا كما رين دا تنقوى مالا أليو ييشن فيدا كوسنا روا من هديني أولنا مسلاتي من البركة مسلاتي KTC layout ko masallacin juma'a na KTC layout dake nan ungwardo ta cikin garin Kaduna. Ba dan komai ba sai dan gabatar da muhadara wanda aka yi matake da tattali ko guzuri domin doguwar tafiya. Hakika zaben wannan maudu'i a irin wannan lokaci zabe ne mai kyau mai fa'ida kwarai da gaske. Sabili da dalili ɗaya da ya faɗa daga ciki, watan Zulhijja shine wata na 12 a kalandar Musulunci, daga shi shekara ta kare. Kuma watannin Musulunci da su Allah yake lissafin ayyukan bayi ba da Gregorian calendar ba, ba su January February ba da su Allah yake aiki ba. Ya faɗa cikin suratul Tauba yana cewa inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Lallai ƙidayan watanni a wurin Allah watanni 12 ne a cikin littafin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta bayani a kansu, ya ce ya faɗi sunayen wasu daga ciki duk muka ji. To zuwan ƙarshe kuma a tunatar da mutum game da matafiyarsa da ke fuskanta yana da muhimmanci, saboda hadisai sun zo da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu daga cikin hadisan sun bayanin mala’ikun da Allah ya wakilta suke musayan aiki safiya da maraici. Akwai mala’ikun da aikin safe suke shift ɗinsu, dutinsu da safe ne zuwa yamma. Da an shiga almasa, yammaci ko faɗuwar rana, sukan canza aiki, akan samu rotation, a wasu su amsa su su juya su koma. Wasu kuma suna yi ne a kwanaki na kullum kullum. Sannan kuma akwai rahoton da Allah ya sa ba dan bai sani ba, sai dan cikon ikonsa a rinka kai masa a duk mako. Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk ya faɗi waɗannan hadisai ne ingantattu. Daga cikin hadisin da za mu iya tunawa da ke tabbatar da wannan, hadisin da aka tambaye shi dalilin da ya sa yake yin azumi ranar Alhamis, ya ce saboda a ranar ne Allah ya ba da ikon cewa duk ran Alhamis a rinka kai masa ayyukan bayi na mako. Kamar yadda hadisi ya tabbata cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akwai mala’ikun da Allah ya aika su aikinsu su sauka doron ƙasa, su rinka binciken ina ne ake karatun addini, ina ne ake karanta ayoyin Allah da ambaton Allah da tunasar da abin da ya shafi addinin Allah, a kawo ma Allah rahoton da attendance ɗin wanda suka je dukkan irin waɗannan wurare. Har Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wasu hadisai guda biyu dangane da irin waɗannan halaƙat na zikir, wuraren wa'azi ko wuraren karatu. Na farko yake cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, wasu mutane ba su taɓa haɗuwa sun taru a ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron ƙasa ba, shi ne masallaci. Domin suratul jinn Allah na cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba mutanen da za su taba taruwa a masallaci suna karanta littafin Allah ko suna jarasun sa tsakaninsu, face Allah ya lullube su da rahama ya sa mala'iku sun kewaye su, kuma Allah ya ambace su a wurin dandazon mala'ikun da suke tare da shi a sama, yayi alfahari da su, yayi yabo a kansu. Wannan sai ne daga cikin hadisai. Hadisi na biyu, mala'ikun da Allah ta'ala ke tura su je su kawo attendance din sunayen waɗanda suka je wuraren ambaton Allah din, kamar yadda ake attendance a makarantu, ana zuwa ma Allah da attendance din wanda suka je wurin karatu da ambaton Allah. Har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wata rana waɗannan mala'iku sun kawo wa Allah sakamako ko attendance na waɗanda suka je irin waɗannan wuraren alkhairi a doron ƙasa, sai mala'ikun ke ce da Allah subhanahu wa ta'ala, amma fa akwai wasu mutane biyu waɗanda su ba wannan karatun ya kawo su ba, sun dai zo ne sun zauna a wurin waɗanda suke karatun addini suke ambatanka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, sai Allah ya ce da mala'ikun, su ma ku gafarta musu, saboda waɗanda suka zauna a wurinsu mutane ne waɗanda ba na taɓar da su, don haka sun ci alfarmansu, su ma duk ku yi musu gafara. Hadisi na biyu kenan, wannan hadisi na ingantacce. Hadisi na uku shi ne hadisin wasu mutane guda uku wanda suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ma mutane karatu a masallaci. Ɗaya daga cikinsu an cika ya waiga ya kasa haƙuri, ya yi ta tsallakowa yana so ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna. Shi baƙo ne, su kuma sahabbai sun san cewa haramun ne ana sahun masallaci ka rinka tsallaka kafaɗan mutane, hadisi ya hana wannan. Sai suna ƙoƙarin riƙe shi su zaunar da shi, ka zauna inda kake, sai ya rinka fizge hannun shi ya ce da su, mutum na san mutum bai gan shi ba sai yau ku ce in zauna, ma'ana shi ba zai haƙura ba sai ya je gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka ya ta tsallakowa, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin shi bai hana su ba, har ya rinka ɗaga murya yana kiran sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Tun daga nan zaka gane daga ƙauye ya zo bawan Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ji ya ɗaga murya, shi ma sai ya ɗaga muryan shi sama da kashi, saboda idan ya yi masa magana ƙasa da muryan shi to Allah zai lalata ayyukan shi, duk ibadun shi sai Allah ya lalata su. Duk mutumin ya ɗaga ma Annabi murya sautin sa ya sama da na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah yana lalata ayyukan shi. Shine suratul hujurat, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din, sai ce mene a gaba, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Fa taqaice ta sanda zuwa a taqaice, wannan mutun yazo ya zauna kusa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kar ku manta su uku ne. Na biyun da ya duba ya duba ya ga shi ba zai iya karfin hali irin na farkon ba, da kyadda ya samu wuri sai ya zauna. Shi kuma na ukun da ya duba ya kalla ya kalla ya ga ba wuri sai ya tafi shi, saboda abin da ya faru da wannan mutum na farko ya sa hankalin sahabbai duk ya zo kan waɗannan mutane sun gan su. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce komai ba sai da ya gama karatu, yake cewa da sahabbai, kun ga waɗannan mutane guda uku? Suka ce kwarai mun gan su. Yace to kamar haka muke da su a ranar alkiyama. Wannan na farkon da ya kasa haƙuri sai da ya zo inda nake, yace to almar'u yub'atsu ma'a man ahabba yawm alkiyama, duk wani mutum za a tashe shi ne tare da wanda yake so a ranar alkiyama. Ya Allah ka sa mana san Annabin ka fiye da kowa a banka sa. Na biyu yace wancan da ya ji kunya ya zauna a baya, yace shi ma Allah ya ji kunyan sa ya masa gafara. Yace kun ga wanda ya tafi? Suka ce yace to wannan kam ya tafi, ba ni ba shi ba shi ba mu. To da haka tunatar da abin da ya shafi makoma na duk wani musulmi, ba yau aka fara shi ba, bi ma'ana na ce ba yau ba, tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan aikin annabawa ne, kamar yadda Qur'ani ya faɗa, kamar Annabi Yaqub, idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ko mun tuna wannan aya. Annabi Yaqub tara ƴaƴansa yace da su, kai rayuwa ta tsawaita, lokaci almuru hantsi ya kallulu da yi, bi ma'ana rai zai halinsa. Ya tara ƴaƴansa yace a baya na wai mai za ku bauta ma, kaga wannan tattali ne, dan ya san inda za an yana da nisa. A gaba yace da su, wala tamutunna illa wa antum muslimun, duk inda za a buga a raya kakku kuskura mutuwa ta riske ku face kuna cikin wannan addini na musulunci. Hakim al-Asam ɗaya ne daga cikin magabata, yana da malami Shaykh al-Balkhi, malamin sa ne babba. Wata rana shi ma shekaru sun tsaye da shi, a yanda tarihi ya nuna ya tafi kusan shekara 80 da ɗoriya, sai ya kira shi babban malami ne amma ɗalibi ne shi a gare shi, sai ya ce da shi, qad sahibtani mudda, ka zauna da ni tsawon lokaci, fa ma za ta allamta, me ka koya a cikin rayuwa da zama da kai da ni. Ma'ana yana gejin tunaninsa don ya ji idan akwai kuskure ya masa gyara, in akwai abin da bai gane ba game da darasin rayuwa ya dora shi a kai. Sai na ce da shi, samani masa'il, abubuwa guda takwas na koya a zamana da kai. Sai ce da shi, subhanallahi, yanzu duk tsawon wannan zama darussa takwas kadai ambace su mu ji me ka fahimta. To sai da ya mishi bayanin ne, sai gane lalle kam ya fahimci rayuwa fahimta na daidai wa daida. Daga cikin abin da kawai zan kawo cikin takwas din da ya faɗa, yace da shi, nazartu ila an-nasi, na kalli mutane kuma nayi tunani game da yanda rayuwar mutane yake. Fa idza kullu shakhsin lahu mahbubun, sai na tarar da babu wani mutum face akwai wanda yake so, akwai wanda dan adam ke so, irin soyayyen da ke masa tasiri, wani ɗansa ne, wani matansa ne, wani iyayen shi ne, wani kazana shi ne, amma dai duk mutum da ka gani a duniya akwai wani wanda Allah ya sa mishi sansa a rai, kuma san shi yana mai tasiri a rayuwarsa. Yace, to na fahimci duk mutane a duniya suna da irin waɗannan wanda suke so din. Yace, amma inda matsalan take, walakin idza wasala ila al-qabri faraqahu mahbubuhu, sai in ga duk mutum da an ce yau an jingine shi a cikin kabari, sai in ga duk kaunan da wane ke mai bai iya zama da shi, sai kyale shi. Yanzu inda za ka samu wanda ko mahaifin shi ne ya rasu, ka tambaye shi daga Ramadana zuwa yau so nawa ya je kabarin mahaifinsa ya masa addu'a, za ka sha mamaki. Ka dai ga mahaifi ai shi ya dauke dawainiya tun kafin ya san kai wane ne. Tun daga juna biyu, tun daga mahaifiyar, tun daga ciyar da kai, makarantanka, karatunka, tarbiyyanka, ya fita ya sha rana don kai ka samu inuwa. To amma la'alla kai ba ma a je kabari ba. Wallahi yau da za ka yi interview wa musulmai cikin waɗanda iyayensu suka rasu, yau wace sadaka ka taɓa yi ma mahaifinka sadakatu jariya kake so Allah ya kai mai? Ko so nawa kake ɗaga hannu a duniya ka ce rabbirhamhuma kama rabbayani saghira? Akwai wanda za ka ga wani sati, wani wata, kai wani ma kila kusa shekara, kai wani ma bai sanya ake ma iyayen addu'a ba, sani ba. To sai ce, sai daga duk wanda aka jingina shi da kasan kabari sai mutane su kyale shi. To ashe ka ga wannan zai sa dole dan adam ya tunanin abinda zai gina ma kansa, kuma daga cikin abinda zai jawo hankalinmu zuwa ga maudu'in nan shine kira da aka ce doguwar tafiya. Tabbas akwai doguwar tafiya, wasu ma sun dade akan hanya da ke faruwa da al'umma. Kafin mu wasu sun rayu shekaru masu yawa, ka dauki annabi Nuhu alaihi salam, Allah ta'ala ce falabisa bi alf sanatin illa 50 sana, da'awa kawai wa'azi da annabi Nuhu ya rinka yi shekara 1000 ne, ban shekara ba nawa ba 50, shekara 950 annabi Nuhu yayi yana wa'azi, kaga za ka ce ya dade. To amma yau da mutuwar shi kuma shekara 1000 nawa, yana can yana jira a zuwa tashi alkiyama. Tafiyar tana da tsayi, shi yasa babu wani annabi face sai da ya ja hankalin al'ummarsa game da al'amarin alkiyama. Allahu subhanahu wa ta'ala kansa sai da ya sa a cikin sharadi na imani ya zamto wa an tu'mina bil yawmil akhir, kai imani da rana ta ƙarshe. Fahimtan irin wannan tafiya mai nisan zango ya sa sahabbai suka yi amfani da hanyoyi daban-daban wurin tunasar da kansu wannan tafiya domin su yi mata tanaji. Zan ɗauki sahabbai guda biyu ko guda uku. Na farko Sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Sayyidina Umar ya sa an yi masa zobe aka rubuta a jikin zoben, kafa bil mauti wa'idan ya Umar, ya kai Umar mutuwa ta ishe ka wa'azi, kuma ya sa an mishi wannan zoben ne a lokacin da shugabanci ke hannunsa, saboda ƙarfin mulki irin na Sayyidina Umar, idan ya ga hadari a sama, hadarin nan ya ta san wuce Madina bai zubar da ruwa ba, ruwa bai sauka ba, sai ya ɗaga kai ya kalli hadari ya ce ka je ka saukar da rahama a duk inda Allah ya sauke ka ka saukar da shi, amma ina tabbatar maka duk rahaman da ke cikinka sai ya iso inda kafinmu take takawa. Ya ce ko dai in ka saukar ma bayin Allah za su kawo zakka ya iso nan, in ka saukar ma maƙiyanmu suka tasan mana da ƙarfin takobi za mu kwace da hannunmu. Haka Sayyidina Umar yake faɗi, saboda mulki na adalci da izza na addini. To amma sai ya ga cewan shi kuma irin wannan matsayin dama za ka ga masu iya faɗa ma shugaba gaskiya kaɗan ne, saboda mafaɗaita da matsorata, duk shugaban da ke da ƙarfi da iko to biyun nan suna kewaye da shi illa man rahimallah. Akwai mafaɗaita wanda duk yanda yake zalunci sai sun gyara mishi sun ce daidai ne, sai sun ba shi uzuri, inda ma Allah bai mai uzuri ba sai sun masa uzuri. To sai kuma matsorata, waɗanda su suna tsoron abin da zai iya zuwa ya je da ba su san Allah ne mai yi ba. Sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya fahimci haka, kuma ya sa akwai wannan tafiya a gaba, haka ya sa aka rubuta mai wannan kalma da kuka ji, ya kai Umar mutuwa ta ishe ka wa'azi, in kana da ta fi ƙarfin kowa to Allah kuma ya fi ƙarfinka. Ya ce in ya ji duniya tana nema ta shagaltar da shi, sai aga ya juya wannan zoben ya karanta, sai aga ya fashe da kuka ya mai da shi, to sai ƙara aiki akan aikin da yake yi a baya. Tare da wannan, lokacin da aka soki Sayyidina Umar a sallar asubahi, kun tuna kissan nan, Abu Lu'lu'a al-Majusi, wannan kafirin azzalimin da ya daɗa masa wuƙa mai baki kamar lauje a ciki, da ta shiga cikinsa kuma ya murza ta ya ja ta yanka hanjin Sayyidina Umar. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ko Abla ibn Mas'ud ya ƙarisa mutane sallar asuba. Da aka ida Sayyidina Umar aka ce a nemo likitoci, suna zuwa suka ce a ba su nono, suna bayarwa suka ce a ba shi ya sha. Sayyidina Umar yana sha, kawai sai suka ga nonon yana zuba ta ƙasan cibiyarsa, kawai suka kalle shi suka ce da shi ausiya amiral mu'minin, ya shugaban mu'minai ka yi wasiya ba mu da wani hanyar da za a iya maka maganin cutar nan, ajali kawai ya sauka. A hakan Sayyidina Umar sai da ya tattara mutanen Madina, mutanen Makka, ya fara kira ya ce ya mutu ya bar bashi, kuma ba bashi ne na ya canza gida ko ya canza mota ko ya sai iPhone 17 Pro Max ba, bashi ne da za ka ji an ɗauki nauyin marayu ko an sai dokin jihadi fi sabilillah ko an yi kaza, ya ce a biya mishi. Ɗansa Abdullah ya biya, in bai da shi danginsa su taru, in ba su da shi Quraisha su biya mai. Ya ce to ku sani mutanen Madina sun girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam, an kore mu daga Makka, su suka ba mu gidajensu, suka ba mu dukiyansu, suka yadda muka auri ƴaƴansu. Ya ce ya ku mutanen Makka, ku kiyaye ma mutanen Madina haƙƙin da Annabin Allah ya kiyaye musu, kada ku cutar da su, kada ku yi kaza, kada ku yi kaza, ku girmama su, ku ci gaba da riƙe su yadda Annabin Allah ya riƙe su, ku kuma ƙaunace su. Ya ce su fita. Suna fita ya ce mutanen Madina su shigo. Da suka shigo ya ce ku dai kun san Allah ya ba ku addinin nan sanadiyar mutanen Makka ne, kaga yadda ake haɗin kan al'umma. Ya nuna ma waɗancan darajan waɗannan, su ma waɗannan ya ce kun san yadda suke da darajan da Allah ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu har zuwa ƙarshen aya. Ya ce ku kiyaye ma mutanen Makka alfarmansu. Daga nan ne jini na zuba, sai su ma ku ga yadda ake tanaji don doguwar tafiya. Sayyidina Umar su ma ya yi, da ya su masu kai ya fama yi ruwa, ɗan shi Abdullahi ɗan Umar yana tsaye a wurin, suka samu yayyafa masa ruwa, sai ya samu wani kamar matashi na ciyawa kulu ya sa masa a ƙasan kai, da Sayyidina Umar ya farfado ya ce wa ya sa kaina a kan wannan matashin. Abdullahi ɗan Umar ya ce ni ne. Suka ce ɗanka ne Abdullah, saboda halin da ka shiga. Ya ce ka ya Abdullahi? Ya ce na'am. Ya ce cire kulan nan ko Allah ya tausaya mani. bar Allah ya ga kaina akan tsan daurin kasa ko tausayin sa zai lullube ni fiye da yanda kake tunani. Wani matashi ya shigo ya kalle shi ya ce, ya Umar, fataha Allahu bikal bilad, Allah ya bude garuruwa sanadiyanka, ka musulunta tsoro ya zama aminci, ka daga takobi sai da izza ya shiga duniya. Sai na Umar ya bude kasashe tsakanin ko 24 ko 44 ko 54 gwargwadon da tarihi ya inganta, bai bar duniya ba sai da ya shigar da musulunci waɗannan kasashe. Yace, ka musulunta, musuluncin ka ya zama nasara gare mu, kayi khalifanci, khalifancin ka ya zanto yaduwar musulunci. Sayyidina Umar ya ce da shi, kai yi shiru duk abin da kake faɗa, yau da za a je alkiyama Allah ta'ala ya ce da ni, ko ba ka da lada an yafe maka, ya ce ya fi mun alkhairi. Ya ce, ko ba za a ban lada ba, in dai ba za a yi mun azaba ba. Ya ce, to na gode ma Allah. Ya ce kuma, bari ka ji, inda yau za a tashi alkiyama, Allah ta'ala ya ce ma mutanen da ke filin alkiyama, gaba ɗayanku ku tashi ku tafi, na yafe muku in banda mutum ɗaya. Sayyidina Umar ya ce, wallahi da ne tunanin ni ne wannan wanda Allah zai ce ni ne in jira. Hada Umar. Me wannan maganan shi ne wanda yake magana Qur'ani ya sauke maimaita maganan shi a matsayin ayan Qur'ani. In shi'tum, in kun so ku je ku karanta faɗin Allah, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir. Wadannan din maganganun Sayyidina Umar ne, harafi da harafi haka Allah ya zabe su ya maida su wahayi ko muke karanta su. Amma kun ji abin da yake faɗi. Sannan aka zo ya ga wannan matashin da ya masa wannan magana ya juya zai fita, sai ya ga wandan shi yana jan ƙasa ya wuce idan sawu. Sayyidina Umar yana cikin magagin mutuwa ya ce, ruduhu alayya, ku dawo min da wannan matashi, ku ce ya shigo ya dawo. Yana zuwa ya ce da shi, irfa saubak, a cikin jini ba, jini na zuba a ƙasa, amma ya gane an yi abin da ya saba ma Allah, yana gyara a kai. Ya ce da shi, irfa saubak, daga tufafin kai daina jan ƙasa, kai daina wuce idan sawu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik, yace dan yin haka shi yafi nuna tsafta a tufafinka, kuma shi yafi nuna alaman tsoron Allah ga ubangijinka, dan haka annabin al'umman nan ya koyar ai. To wannan idan mun koma baya kadan daga cikin muhimmancin wannan mawdu'i, wato ba wai sahabbai ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa bai yi sakaci wurin ya tuna ma mutane da tafiyar da ke gabansu ba. Lokacin da musulunci ya zo a farko a Makka, mutane suna bautan kaburbura da gumaka da sulata da uzza da sumanata salisata al-ukhra, duk suna cikin Ka'aba ana bauta musu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su zuwa hatta wurin kaburbura, saboda ana ta bauta ma kaburbura lokacin. Amma da aka dawo Madina, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, na kasance a farkon musulunci sanda ba ku fahimci saƙon da kyau ba, ina hana ku rinƙa ziyartar makabarta da makwantai. Fazuruha, amma daga yau ku rinƙa ziyartar makabartan, saboda yana da amfani biyu. Fa inna hatu zakirukum al-akhirah, za ta tunatar da ku gidan lahira da tafiyar da ke jiran ku. Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu shi da yazo kuma sai mana tafsirin wannan hadisin na Allah sallallahu alaihi wa sallam, aikace tun fa a lokacin su, lokacin khalifanci, idan ya ga alaman mutane duniya ita ce tafi zama damuwan su, sai ya ce, a matsayina na amirul mu'minin zan yi tafiya, ina so a raka ni. Sai kaga yan kasuwa na rufe shaguna, kowa na hakura da al'amuransa, saboda kowa yana so ya shiga ayarin shugaban mu'minai. Kamar yanzu ne shugaban ƙasa a ce wannan konvoy inda ake sa bindigogi a ce dukan mutane, titi ma zai wuce sai an duba, idan babu huji a titin akwai sai an gyara shi, masu shaguna a nisan kasu a ce ana so a samu mita kaza tsakanin mutum da bakin kwalta, wannan fa mutum daya ne a wata kasa guda daya daga cikin kasashen duniya to wannan ku amirul mu'minin ne kuma surukin annabin Allah kuma dan uwansa na jini kani a gare shi waye ba zai so shiga tawagarsa ba kowa yana so to sai mutane su rufe shaguna su bi shi tsammanin su za a wata tafiya ta alfarma sai su ga ya kama hanyar baki makabartar Madina da su kai tsaye sai su fara waigawa shin jana'iza ne za a yi kafin a tafi ko me ke faruwa an dauko gawa ne su ga babu gawa in yazo sai ya zaunar da su a makabarta su zauna gaba daya kowa ya shiru sai shi ya tashi tsaye sai kalli kaburbura ga sunan ko yanzu ka je baki ya laka ga kabari iya ganin ka in ka je ma in ka ga kabari ne kakkai tsammanin mutum daya ne a ciki saboda a tsarin da suka yi mabaki ana iya birna mutum kusan hudu ko biyar a kabari daya kasa ne ciki sosai za a yi shi haka step by step in wani ya rasu za a sa shi saboda kowa ya samu falalan makabartan kun san makabartan baki akwai asar din da ke cewa duk wanda ya kwanta a nan a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ran alkiyama wasu asar din cewa ma suke duk wanda ke kwance baki a aljanna za a juye shi dai akwai waɗannan maganganun na malamai to shi yasa aka ga sai aka dora wasu wani kuma idan jariri ne ya rasu sukan dora shi akan namiji babba sai a kifa shi akan namijin sai a rufe su a rami ɗaya wanda ya samu kabartan baki kuma yana halartar jana'izan su a garin Madina zai tabbatar da abin da nake faɗa so da mun sha gani ba ɗaya ba biyu ba suna irin wannan to sai je zauna da mutane kalli kaburbura sai kalli kaburbura ya daga murya ce innal amwala qad usimat ya ku mutanen kaburbura duk dukiyar da kuka bari duniya kuka wahala tara ta an gama rabe ta kaga a wancan lokacin ma da di yawanci yaya na kwarai ne amma yanzu baka da tabbacin ma abin da ka ne ka haifa na gare ne ko ba na gare ba ganin idan ka zai iya ma salaha amma bayan idan ka Allah ka dai san me yake lalle duk dukiyoyi an rabe su wa innal azwaj qad zawwijat matan da kuka yi fafata kuka yi ta gasa wurin neman su to duk wasu sun aure su yanzu sai ce wannan shine labarin abinda kuka bari a duniya shin ko za ku iya ba mu labarin abinda ku kuke ciki a lahira anan ba za su iya magana ba kaburbura ne sai juyo ya kalli wanda suke tare wanda suka zo tare sai ce da su fa wallahi alladhi la ilaha ghayru ina muku rantsuwa da Allah abun bautan da bawa abun bauta bisa tantanta face shi launaqaku da Allah zai ba su iko ya ba su dama su furuci su magana laqalu inna khayra zadi taqwa da sun ce muku mafi alkhairin guzuri na zuwa wannan wuri shine tsoron Allah to kun ga wannan ƴan uwa in mun dauke shi haka mun fahimci ayoyi da hadisan da muka kawo da kuma aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyukansa ma ba aiki daya ba da kuma maganganun sahabbai wannan zai nuna maka asalin abun da ya shafi muhimmancin dan adam yi makansa guzuri yi makansa tattali domin wannan rana da take tafi da tafiyar da ke jiran mutum kuma daga cikin abun da zai wajabta mana yin wannan tattali shine da haihuwan dan adam da mutuwansa ba su da kalanda shi da ya san su Allah ne kadai san wannan kalanda wala tadri nafsun ma za ta kasabu gada ba ran da ta san me zai faru me za ta samu gobe arzikin ka na gobe baka san shi ba me zai faru da kai gobe baka san shi ba wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma ba dan adam din da ya san a wani kasa rayuwarsa a wani wuri ina ne kasan shi na karshe bai sani ba to wannan sai ya sanya cewan rakin sanin yaushe ne kuma yaya ne yasa babu wani mumini face yana da kokarin tattali da guzuri domin wannan tafiya ina so in fuskantar da muhadarar nan a ƙarshe zuwa ga wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine hadisin da nake so mu ji a matsayin madogara na wannan muhadara daga bisani sai mu ambaci wasu daga cikin ayyuka na guzuri da ake bukatar dan adam ya je ma Allah da su a matsayin tattali hadithin da nake so in karanta mana hadithi ne na babban sahabi mai suna al-Bara bin Azib sahabi ne mai daraja kuma hadisin da zamu karanta yana cikin sahih Abi Dawud wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi da zamu karanta shine hadisi mai lamba 4753 hadisi ne wanda ba Abu Dawud kada ya ruwaito shi ba Ibn Majah ya fitar da hadisin Imam an-Nasa'i ya fitar da shi Imam Ahmad ma ya fitar da hadisin amma zan yi amfani da lafazin Abi Dawud saboda takaita bayanin ya zamto a takaice kwarai da gaske Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu yake cewa mun fita wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin yin jana'izan wani mutumin Madina da ya rasu Al-Ansar su ne mutanen Madina na ka ce mutum Al-Ansari shi ne mutumin Madina a jiya da yau yana da daraja wurin Allah da manzansa domin babu mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallam karara ya haramta wani mutum ya cutar da su kamar yadda ya haramta akan mutanen Madina duk wanda ya cutar da mutumin Madina to azaban shi wurin Allah ba ɗaya take ba akan mutumin da ba ɗan Madina bane shi yasa har gobe in ka je ka zauna da su zaka gane lalle sun cancanci wannan alfarma wurin Allah saboda ba za ka taɓa samun mutum mai saukin hali da ƙaunar jama'a da tausayin su kamar mutumin Madina ba to wannan mutum da ya rasu Al-Bara bin Azib ya ce mun je jana'izar tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da muka kai ƙarshe zuwa ga gina kabarinsa muka rufe shi walamma yulhad a lokacin da aka rufe shi aka gama me ya saura ba sai masa addu'a roƙa masa tabbata a watsayi ba yace fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai muka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a ƙasa kaga magana ta girmama yace muna ganin hakan nan fajalasna hawlahu ai sai muka kewaye shi muka zauna mai gida ya zauna kuma waye sai tsaya yace sai muka zauna muka kewaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam ka annama ala ru'usil tayr in kaga irin natsuwan da muka yi a tare da shi muna zauna mun yi shiru yace wallahi ka dauka tsuntsu ne akan mu ya sauka muna jin tsoron mu yi motsi wannan tsuntsun ya tashi saboda muna so mu ji me ya faru mun san akwai abin da zai biyo baya shikenan yace a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani kaman sanda ko kwagiri ko tsinke haka sai muka ga yana soka wannan sandan a cikin ƙasa yana cirewa ma'ana kamar yana dan caccakan ƙasa haka da sandan da ke hannun shi daga ne yace farafa'a ra'sahu sai muka ga ya daga kansa ya kalli sama wanda wannan ke tabbatar da Allah yana sama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan Al-Bara yace sai muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu ista'idu billahi min azabil qabr jama'a ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari injini ni annabin Allah marrataini yace so biyu ya faɗi haka yace jama'a ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari jama'a ku fa nemi tsarin Allah daga azaban kabari aw salat mai riwaya ya shakka yace ya faɗa haka so biyu ko so uku shikenan daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga duk wanda ya mutu aka sa shi a kabarin nan wallahi yana jin hatta takun waɗanda suke tafiya za su koma zuwa ga iyalansu sun rufe shi a kabari daga nan sai a tada shi a ce da shi yuqalu lahu bayan sun tafi kenan sai a ce man rabbuk waye umurce ka a duniya ne ka bauta mishi kuma ka bauta mai ko kake waye ya sa ka waye hana ka waye ubangijinka waye abun bautanka wa ka bi a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa mumini ne fa yaqulu sai yace rabbi Allah ubangijina shine Allah kuma yace mala'iku ne guda biyu za su yi masa wannan tambaya sai su ƙara cewa da shi to mun ji ma dinuka wani tsari ka burin bautan Allah me addininka da ka yadda da Allah ta ina ka bi ka bauta mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai yace addini na shine musulunci daga nan sai su ƙara mai tambaya ta ku ce ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum to shi kuma wannan mutumin da aka aiko cikin ku me za ka ce game da shi kaga wannan tambaya ta fi kowace wahala saboda wane ne mutumin kuma wanda bayani mutum zai alhalin bai san shiryan annabin Allah ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka fada masa haka sai ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah dan sako ne na Allah sai ce da shi wa ma yudrik wa ya sanar da kai cewa shi annabin Allah ne kuma haka be shi fa yaqulu sai ce qara'tu kitaballahi na karanta littafin Allah na karanta qur'ani fa amantu bihi kuma ne imani da qur'ani sai ne ce wa saddaqtu kuma na gaskata wannan alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga nan sai mala'iku su ce da shi Allah ya umarni da a nuna maka matsuguninka guda biyu na farko za a nuna mishi matsugunansa na gidan wuta domin hadisi ya tabbatar da cewa ko da kafin nan idan suka kafin wannan tambayoyin an gama daukar ransa za a yi sama da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mu'mini ne mala'ikun da suke sama ta farko za su rinka fata da gurin a shigo da ransu cikin sama ta inda suke idan mala'ikun daukar rai shine malakul maut wasu sukan ce mala'ika azra'ilu ko asarafilu ba wani mala'ika ne wannan suna a musulunci asalin sunan mala'ikan da ke daukar ran mutane da ma duk abin da ake daukar ransa sunansa malakul maut haka Allah ya kira shi a Qur'ani qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum to in aka dauki ran mutum in mu'mini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin a cire ran shi komandan mai cire rai din dan akwai mala'ikun da ke taya sa aikin zai tsaya gefen kan mu'minin ya ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke wannan rai na tsatsiya da kikai guzuri dan wannan rana kikai tattali dan wannan tafiya Allah ya ce ki fito daga wannan jiki zuwa ga yardan Allah da rahamarsa al-imam ibn kathir karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu satanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta'ala yake cewa wanda suka ce ubangijin mu shine Allah kuma suka tsayu akan haka basu ji da baya budirrin idin sauki din wahala har mutuwa ta riske su to a yayin kutar ransu za a rinka cewa da su Allah ta khafu shine alaka wannan hadisin da yasa na kawo aya Allah ta khafu kar ku ji tsoron inda za ku a gaba al khawf shine wani abin da kake tsoro kar ya zo ya same ka wala tahzanu kuma kar ku yi bakin ciki abin da za ku bari a baya mata ƴaƴa dukiya jin daɗi rayuwa kar ku yi bakin ciki inda za ku yafi inda kuka baro wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ana fada muku labari mai faranta rai aljannan nan da aka yi muku alkawari daga yau ne za ku tabbatar da gaskiyan al'amari ma'ana a yau za ku gani ganin ido da ido to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake za a dauki ran ahudi ita sama mala'iku za su nemi a bude wanda suke gajin sama ta daya za su tambaya waye tare da ku dan lokacin da kuka sauka ku kadai ne ga wata rai kun zo da ita ran wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai su kira mutum da mafi kyawun sunansa a duniya da wannan ke nuna babu kyau musulmi ya samu kanshi suna mara kyau a rayuwa za su kira shi da suna mara kyau sunansa mai kyau a duniya sai mala'ikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su ce ku aka umurta mu bude ma tabbas an sanar da mu yau ranar zuwansa ne za a dauko rayuwarsa sai a bude haka za su raka ran zuwa sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai duk sai su tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi dai mala'ikan da ke daukar ran shi zai tafi da ran mu'mini karkashin al'arshin Allah to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ta'ala yace uktubu kitaba abdi fi illiyin ku yi mabawa na rijista ku rubuta sunan shi a cikin littafi rijistan da ake rubuta sunan madaukakan bayi masu daraja wanda suka yi guzuri tun daga duniya kenan shine dai guzurin da muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo daidai nan sai sabai suka ji ya ce wa ma adraka ma indi yum kitabun markum, me ya sanar da kai abinda ake ce ma madaukaka, yace littafi ne na rijistan ƴan aljanna da duk wanda sunan sa ya shiga kakansa ta yanke saka. Idan aka shigar sai Allah ta'ala ya ce to a maida ma wannan bawan da ran cikin jikin sa kabari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala zai ce fa inni wa'adtuhum minha khalaqnahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, ne musu alƙawari daga ƙasa na halicce su babansu annabi Adam daga ƙasa yake, na yi alƙawarin a ƙasa za a rinka business in sun mutu ba wanda za a kawo ranci, za a kawo jikinsa sama, kuma ni alƙawarin daga ƙasan zan tashe su dan kiyama a musu hisabi, za ka kuma yi da shi cikin kabari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan aka maida za a fara nuna ma wannan mutum matsugulinsa na gidan wuta, saboda hadisi ya tabbata ba wani mutum da ke tafiya a doron ƙasa inda yana raye face yana da gida a aljanna yana da gida a gidan wuta. Shine inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, mutum ayyukansa ne za su tabbatar mishi da wanne ya zaɓa makansa. Allah adali ne. To in aka dawo da ran, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a fara nuna ma mumini gidansa na wuta ne, zai tsorata zai kuma razana. Sai mala'iku ce da shi wallahi ka kuru, wallahi ka kuru, da ba kai irin aikin da ka yi a duniya na ɗa'a da riƙo da addini ba, wallahi da nan za ka zauna. Sai Allah ya umarni ya ce to a kawar mai da gidan wutan, a nun haska masa aljanna ya gani, ya Allah ka sa mu ne don tsarkin sunayenka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya gani sai ya zabura, sai sai da shi lokaci bai yi ba, bushara Allah ya ce ai maka kawai, amma tabbas nan da kake gani nan ne makoman karan alkiyama. To sai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai bawa mumini ya ce rabbi aqimi sa'a, ya Ubangiji dan girman Allah a tashi alkiyama nan yanzu, kar ai jinkiri don Allah a tafi alkiyama. Sai sai da shi a'a, ai ba mu Allah dole, amma nin bi khairi, Allah ya ce kai bacci bacci cikin aminci, idan ka ji an bushi kaho to ranar ne ran shiganka, za ka ga me zai faru, kai kam an gama da kai ka kuru. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje ya juya bangaren hadisin ta hannun hagu, yace amma kaga wanda yake fajiri, Allah ya ce ayyaki azzalimi, azzalimi ta kowace fuska, mutum ya tauye haƙƙin al'umma, a zubar da jinanansu, a kwashe dukiyansu, a murƙushe su sarasa inda za su yi, don yana gaba wanda ya isa da shi. To yau rana ta zo, wanda zai sata da alƙalami ko da hannu ko da makami lokacin shi ya yi fajir, a ranar zai gane Barnaba a gabas ta kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ammal kafir aw al fajir, wanda yake kafiri bai bauci Allah bai bauta ma Allah nan ba ko bijire ma dokokin Allah, yace shi a lokacin daukar ranshi ba mala'ika ya tsaya ce ma wancan yake rai fito cikin aminci ba, to zai ce yake wannan rai wanda Allah yake fushi da ita, fito zuwa ga fushin Allah da azabansa. Shine ma'anan fadin Allah ta'ala والنازعات غرقا والناشطات نشطا, والنازعات ان رنسوا ده ملائكون ده سكي فزغر ران كافري ده مجرمين فاسقين متو كودا مسلمين غرقا اصلين فزغا وند با توصيل ايماني, والناشطات فنن ان رنسوا ده ماسو تشرران مؤمنين نشطا فنن احنكلي cikin توصيل. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka je za a hauda ran sama, mala'ikun da ke sama ta daya za su rinka fata da gurin kar a shigo da wannan rai ta inda suke, za su rinka fata kar a fito da su, in suka tambayi tare da wa kuke za a faɗi sunan shi mafi munin sunan da ake kiran shi da shi a duniya, mafi munin sunan da ake kiran shi da shi a duniya da shi za a kiraye shi. Waɗannan mala'ikun la marhaban bihi, ba za su yi farin ciki da shi ba, ballantana su raka rayuwar shi zuwa saman da suka raka wancan mutumin kirkin. Idan aka kai ran shi wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka kai na mumini, Allah subhanahu wa ta'ala zai ce uktubu kitaba abdi fi sijjin, shi kan wannan yayi gigi, yayi rashin hankali, yayi makansa sakaci haduwanmu da shi ba za ke daɗi ba. Ku rubuta sunan bawa na a cikin sunayen as-sijjin ko a duniya as-sijjin shine ne kurkuku gidan yari. Duk wanda ke gidan yari ya san ba daɗi, zai ce to ku rubuta shi kan wannan sai ya shiga wuta, ku rubuta sunan cikin littafin ɗan wuta. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa wa ma adraka ma sijjin kitabun marhum, me ya sanar da kai rijistar ƴan wuta, yace littafi ne da ake taskace sunan duk wanda zai shiga wutan Allah ran alkiyama. Allah ta'ala zai ce a mai da ran cikin kabari ne alkawarin daga can suke nan mai zaina su daga nan zan tashe su. To shi in aka dawo da ran shi cikin kabari za a yi masa irin tambayoyin da aka yi ma wancan muminin ababin adalci. Amma fa duk tambayan nan waye ubangijinka, wa menene addininka, wa zaka ce game da mutumin da aka aiko cikin ku wanda wance ba da amsoshin da muka ji na kwarai, shi abin da zai yi shine la adri ko ahil la adri ahil, kaman bahaushe da ke cewa wayyo Allah, ka ji mun ce wayyo Allah, ka san ai ya ji ba daɗi. To zai ce alaman kuka dai ta damuwa da bakin ciki da azaba, yace bai sani ba. To shi sahabbai su shi mala'iku za su ce da shi la daraita wa la talaita, kar Allah ya sa ka sani, ai an baka damun ka sanin baka sani ba. Wa la talaita, kar Allah ya sa ka faɗa ka iya karanta tambayan da muka yi ma da amsar, kar Allah ya sa ka yi taka tamkai ta kare. Annabi sallallahu alaihi wa sallam da a fara nuna mishi gidan shi na aljanna, kaga wannan ya fi azaba sai da wancan. Sai ya saki jiki ya dauka an mai gafara, sai ce ai ka kuskura hanyar ai baka yi guzuri ba, baka yi tattali dan wannan tafiyan ba, shine dai magana baka da wani guzuri na aikin kwarai, baka bar wani abu na alkhairi da kai makanka a gidan duniya wurin din Allah ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a nuna mai gidan shi da wuta, zai ji tsoro, za su ce kuma wallahi nan za ka shiga, alkawarin Allah lokaci ne kawai zai saura. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala ya ce za a daci mutum da wata irin guduma a kabari, zai kwanta mai ihu, ya ce aljanu da mutane ne kadai ba sa jin wannan ihu, amma har dabbobi an daki mutum yanda kake jin karan hadari a sama, suna gane cewa ga wani can ya ci duka a kabari, suna fahimta wallahi alazim. Kuma duk wannan nan hadisan bari in kara muku wani imani guda daya akan su, wani zai ce to ai wani hatsari yake yanzu nan ma a ga ya mutu, wani ya kone, wani ya fada wuta, wani gini ya danne shi, ai ba a ma sa shi a kabarin ba, ya akai waɗannan abubuwan da suka faru. Shedan zai iya samu tunan tunanin ko ba zai iya ba, zai iya to amma ga amsa, ya aka yi aka samar da kai daga babu, ya aka yi baka aka yi ka, yanda aka yi aka samar da kai daga babu haka za a yi a gudanar da waɗannan abubuwan da sanin ka ya wuce da ilimin ka. Allah ta'ala ya ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, menene sai ke cewa lam yakun shay'an, me farkon ayat هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن مني شيئا مذكورا أداة باكا هكا سامد كي بكتين دعك كزمان أن نجيبيا بكتين دعك كي جيبا بكتين كجيا من دعك كي جنيد إذا ككادي يدا أنا جنيبه كاي يدا أنا جن صوتي كجيا من أك كي جن صوتي أك كي جني يا أك حرشن كتوكا لي أك سا جشري كجز رأو أك سا سجا كجزا إديك أكن جبا ده. Wanda ya yi wannan aikin shi ya ce za a yi wancan, don haka mun yi imani da shi, shakka aka haka kuma halaka ne. An ɗauka imanin ya hau, to ku zo mu ƙarasa hadisin. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan zai gurin kar a tashi alkiyama. A taƙaice ko anan muka tsaye da hadisin, don yana da tsayi da faɗinsa, na ciccire wasu gaɓoɓi saboda ina so in je kai tsaye zuwa ga point ɗaya ne, saboda na lokacin da ya kamata minti biyar nan ya kamata in dakata saboda kan lokacin ya tsaye. Zan rufe muhadaran da abubuwan da ake buƙatar mu tattali domin wannan tafiya da su. Ya ku ƴan uwa masu daraja, Allah ta'ala bai haifa ba a haife shi ba, kuma bai da mata bai kuma rikida ba. Tunda kuka ga wannan hanya daya mafi daraja da zaka haɗu da Allah cikin aminci kai tattali shine tauhidi. Karka kuskura ka hada Allah da wani a cikin bauta. Karka kuskura Allah ke bada arziki ka je wurin wani ka ce ya azurta ka. Wai shi yana bada sihiri yana bada kulumboto na rantsi da Allah ga zai iya arziki shi ma ba za ka ganshi a walakance cikin tsumma ba. Kar kana takarar siyasa ka sa boka ya yi maka yanka. Duk wanda ya yi wannan Allah yanka dan wuta ne mushriki ne. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Da sallah yanda kaga ana ma Allah sallah shi kadai to yanka ma shi kadai ake ma. A gaba Allah ya ce la sharika lahu, Allah bai da abokin tarayya. Wanne ya tabbatar da duk wanda ya yi wannan Allah yanka ya yi ma Allah shirka. Aqida ta gari tauhidi duk abin da zaka rasa a duniya karka kuskura imani ya tsuce maka. Dalili kuwa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin ne je ma Allah da imani duk irin zunubansa Allah zai iya tsaye mishi. Amma fa in babu tauhidi to ba maganan yafiya da daraja. Saboda haka mafi alkhairin guzuri guzurin tauhidi. Rashin guzurin tauhidi yasa Allah ya kona dan annabi Nuhu a cikin a autan jahannama. Annabi Nuhu manzo ne ba manzo ba cikin ulul azmi minar rusul ba cikin ulul azmi minar rusul ba shine number 1 manzo da aka aiko da Allah zai ba wani tara da yayi ma Annabi Nuhu akan dan sa kai ko babanka ba annabi bane ko sahabi babanka zai kai ba dan haka din Allah shine mafita guzuri na farko guzuri na biyu kiyaye wajibai ba abinda Allah subhanahu wataala ya fuso a duniya kamar abinda yace wajibi ne kai mishi shi zaman ka lafiya da ubangiji abin da ya wajabta ka aikata in an ce wajibi shine ma yusabu fa'iluhu wa yastahiqu tarikuhu al'iqab duk wani aikin da ka san in mutun yayi da lada in ya bar shi akwai ya cancanta ai mai azaba to ka tsaye wasa da shi kun ga kamar sallah tana ciki duk wanda ya sallah yana da lada duk wanda bai sallah ba ya cancanta ai masa azaba mun ce ya cancanta saboda aqidar ahlus sunna wal jamaa matukar mutum musulmi ne in ya mutu ba za ka ce masa dan wuta ba. Allah shike da ikon ya zartar da makoman mutum ba dan adam ba. Abu na uku daga cikin guzuri da ake ma wannan tafiya ɗan uwa shine mutum yayi kokari in Allah ya bashi dukiya to ya sanya ma addinin Allah wani kaso a cikin dukiyar sa kaso mai tsoka. Zan hada abu uku sai in kawo hadisi daya a matsayin dalili na. Abu na biyu in kana cikin wanda Allah ya basu ilimi to kai ilimin nan domin Allah ba dan hadar mutane rikici da faramiya da nuna ake kai malam bane. In kai ilimin ka koyar da mutane domin Allah kuma kai hakuri akan cutarwa dan za a cutar da kai in dai zaka zo da gaskiya. Na uku idan Allah ya baka haihuwa kai kokari kai tattalin tarbiyyar ƴaƴanka wannan ma tattali ne dan doguwar tafiya. Na faɗi wannan saboda hadisin da ya zo a cikin Sahih Muslim da Musnad na Imam Ahmad. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Duk mutum in ya mutu duk ayyukansa sun tsaya an banda abu uku. Da na gari ko sadaka mai gudana ko da ko mene ko ilimi da za a amfana. Su ne wanda na hada anan da kawo musu hadisi daya. Daga ciki na ƙarshe don sauranin ki ɗaya kuma ban so in saba ka'idan da na faɗa. Na ƙarshe shine yawaita addu'a. Duk abin da kaga kana yi a rayuwa wallahi sai da Allah ya taimake ka ka iya yin shi. Idan ba taimakon Allah ba za ka iya kaiwa. Kuma wannan shiriyan da mutuwa akan imani da samun rahaman Allah har annabawa a haka suka zo suke roƙon Allah su da suke da tabbacin ma sun tsira ballantana ne da kai. Shine fadin Allah ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Yan uwa maudu'i ne yana da fadi tunda na ganshi ne talin kwana ɗaya ba zai iya karar da wannan maudu'in ba in dai za a yi karatun sosai da sosai. Saboda ƙarshe kamar yadda za ku iya lura daga jiya da dare ina ganin bincike da na tattara kan maudu'in nan na samu shafi guda 24 ne wanda kuma kaga wannan ko littafi ne ka karanta aka ko ai an yi darasi. So duk waɗannan abubuwa galibi da kuka ji kawai tsantan su muka yi amma da mun zo hatta sahabbai kun ga yadda suke tattali dan ƙarshe da maganganunsu da ayyukansu da makamantan waɗannan. To amma dai abinda muka ji muna fatan Allah ya sanya masa albarka, Allah ya sa ya zamto sanadiyan farkawan shi mai maganan da ku da kuke saurare. Abinda na faɗa ya zamto akwai kuskure a ciki, na roƙon yafiyan Allah a cikinsa, wanda kuma yake daidai ne, to da ni da ku Allah ya sa duka mai tarayya a cikin lada. Duk da mun yi ta'aziyya amma muna sake maimaita ta'aziyyarmu na ƙarshe. Mun yi rashin ɗan uwa abokin da'awa a jihar Gombe, shine Malam Abubakar Sadiq, an fi sanin shi da Famas, wani bawan Allah ne cikin matashan malamai da muke da su a nan arewacin Najeriya, wanda Allah ya jarabe shi da jinya a watanni biyu ko uku baya a ɗazu dai kafin sallar Juma'a. Allah ya karɓi rayuwarsa. Mutum ne mutumin kirki mai taimakon al'umma mai ƙoƙari, Allah ya fi mu san shi, shi da ya amshe shi. Muna faɗa saboda muna fatan tunda nan wuri ne mai albarka na ambaton Allah, to muna tawassuli da wannan zama. Allah ya gafarta Malam Abubakar Famasi, Allah ya sa aljanna ce makomansa. Akwai mutane da dama da suka rasu, da wanda muka san su da wanda bamu san su ba, da Allah ya yafe musu. Idan namu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam.